da kuma jan kunne an yi ta ba da lokaci yanayin zuruf da yanayin su saboda yanayin yana da tsada matuƙar gaske abu shakka ya daɗe yana ta so ya zo kuma Allah ta'ala wa mata sha'una illa an ya sha Allah wani lokaci sai yana dab da tunani yadda zai zo kuma abubuwa yanayin lokutan su sai a neme shi a wani guri ko wani gari ana son ganinsa ko wani abu na dole baya da zai yi wannan shi ya janyo wallahi ake ta samun matsaloli amma Allah ta'ala ya kaddara yau ga malam muna tare da shi kuma babban dama farin cikin mu shine hikimar halartar waɗannan bayin Allah saboda akwai khibra da suke da ita da kuma musamman abubuwan da ba za mu rasa a yanzu fitintunu da muke fama da su iri-iri wanda Allah kaɗai ya san iyakarta akwai buƙatar mu riƙa kira malamanmu suna yi mana nasihohi a irin wannan lokaci wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ishara da irin waɗannan fitintunu na ƙarshen duniya ta yaya musulmi zai mu'amala da waɗannan fitintunu ya zai tsare kansa ya zai kubutar da kansa ya zai samu tsira a duniyarsa da lahirarsa so da haka insha Allahu ta'ala mun bar wa malam kofa a buɗe dangane da muna neman albarkar kalmominsa wata hanya za mu bi wajen mu tsiratar da kanmu daga waɗannan fitintunu na zamani da wanda suke cikinmu mu musulmi da wanda suke waje da yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake kokarin mu rayu a wannan zamani so da haka insha Allah ta'ala ba tare da bata lokaci ba Allah zai mana nasiha cikin lokutan da Allah ta'ala ya kaddara mishi ina fata da Allah waɗanda suke nesa su matso kusa saboda yanayin yadda wasu ke ja nesa shi kansa aka ce ba shi daga cikin ladabi ubangiji Allah ya saka kowa da alkhairi malam Allah ya saka da alkhairi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بايهاك ينقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يو muna rana ce ta asabar 27 ga watan jumadal ula shekarar 1443 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina kuma yau ita ce ranar 1 ga watan 1 na shekarar 2022 miladiya mu ƙara gode wa Allah da ibamu lokaci kuma ibamu dama muka haɗu a cikin wannan masallacin kuma ba cewa kai ana rabon wani abin duniya ba kawai za mu zauna ne domin mu yi wa junanmu nasiha yi wa junanmu wa'azi da abin da zai mana amfani a rayuwar mu ta duniya da kuma rayuwar mu ta lahira. Godiya ta biyu da izama dole wajibi mu ƙara yi shine da yimu musulmi, kuma cikin musuluncin ma ya bar mu tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, muna kokarin kwaikwayo da kamanta aiki da abin da ya faɗa da kaucewa abin da yace a kaucewa. Wannan ba kankanuwar ni'ima ba ce. Idan Allah ya ka musulmi kuma kana kokarin koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam, to ba wayanka bane ba iyawarka ba ce, muwafaka ce daga Allah. Idan Allah bai so ba mutum ba zai samu kansa a irin wannan yanayin ba. Ka zo masallaci ma a yi sallah tare da kai, wannan ni'imar ba kowa Allah iya ita ba. Ko ni in zai ji an kiran sallah sau 100 kuma ba abin da yake yi ba zai iya zuwa sallah ba. In an yi sa'a zai iya hada guda biyu a lokaci guda ɗaya haɗe, wata ran ma ya hada uku ko ya hada biyar ko kuma ya tsallake wata ma. In mutum ya samu kansa irin wannan yanayin sai ya gode wa Allah. Godiya ta uku da ita ma ta zama wajibi a kanmu shine mu gode wa Allah da bai sa mun samu kanmu a cikin fitina ta addini ba. Duk fitinar da mutum zai samu kansa a ciki fitina ce mai sauki, in dai ba fitina ce ta addini ba. Ya zamanto wani abu ya zo ya shiga cikin imaninka, ya shiga cikin aqidarka, wanda shine asasin abin da ake dora kowane aiki. Ranar alkiyama dukkan aikinka duk yawansa abin da ake fara kallo shine imanin mutum. Idan mutum ya zo da cikakkiyar la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to wannan mutum ba shi da matsala. Kamar yadda aka samu daga Malam Hassan al-Basri yana cewa duk mutumin da ya shiga cikin kabarinsa da la ilaha illallah muhammadur rasulullah, to wannan mutum ba shi da matsala. Ita kuma la ilaha illallah muhammadur rasulullah abinda take nufi ka yadda ka amince babu wani wanda za a bauta an ba Allah ba. Ka yadda ka amince duk abin da yake na Allah ne ba za ka yi wani Allah ba. Ka ce Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka ce ka yadda Allah ya aiko shi. A cikin da Allah ya aiko shi, to ba za ka iya yin abin da Allah yake so ba sai ta hanyarsa, wato sai ya maka bayani. Duk mutumin da ya samu kansa irin wannan yanayin sai godewa Allah subhanahu wa ta'ala. Akwai lokacin da sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Mu'az ko kuma Abu Zar wani ya shiga gurinsa, daga cikin maganganun da ya gaya masa yake cewa da shi akwai wani abu da na jiyo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda na ajiye ban faɗe shi ba, amma yanzu zan faɗa. Shine duk mutumin da yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah kuma da gaske yake har cikin zuciyarsa, wannan mutumin dan aljanna ne. Saboda haka sai mu gode wa Allah kuma mu yi kokari mu tsare ka'idoji da kuma dokoki na la ilaha illallah. Da za ka iya tsare dokoki da ka'idojin la ilaha illallah muhammadur rasulullah ba sai da ilimi, sai ta hanyar zuwa gurin da ake wa'azi, zuwa gurin da ake karantarwa, ko ta hanyar zama da masana masu tsoron Allah, wanda duk abin da zaka yi sai ka nemi fatawa, sai ka nemi ai maka bayani. Wannan shine tun farko tun muna yara a makarantun mu na Islamiyya, abinda ake koya mana kenan, abinda yake cikin halari. Wala yashillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukm Allah fihi. Baya halatta mutum ya aikata wani aiki. Wannan sallar da kuka ga muna yi, da azumi, da aikin haji, da zakka, sadaka, duk wani aiki na alheri wanda Allah yake ai wannan aikin, to baya halatta mutum ya sai yayi tambaya a masa bayanin ya za a yi. Shi yasa ma daga cikin fuqaha, musamman a mazhabar Malikiyya, wasu suna ganin idan mutum yayi sallah kawai saboda ya taso ya ga ana yi a gidansu, bai je makaranta ba, bai yi tambaya ba, bai ji bayani akan sallah ba, suna ganin sallar sa akwai matsala a ciki. Kun ga wannan zai nuna mana falala da muhimmanci na neman ilimi. Shi yasa magana tauhidi, za ku ga Allah abin da ya fara cewa ta'lam annahu la ilaha illallah, sai aka fara da fa'alam, wanda ana son a nuna mana mahimmancin ilimi da mahimmancin karatu. Sannan za ku ga surar da ta fara sauka, wacce da ita ce Ubangiji mai girma da ɗaukaka ya ba manzon Allah manzanci da annabta, ita ce iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Kuma daga cikin surorin da muke ta karantawa a cikin Alkur'ani akwai suratul Qalam, wanda Allah ya ce nun wal qalami wama yasturun, wanda malamai sun ce iqra da aka fara saukar da ita tana nuna maka wannan al'ummar ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'umma ce ta karatu. Rayuwa ba za ta inganta ba, rayuwa ba za ta yi kyau ba, rayuwa ba za ta yi daɗi ba, sannan addini ba zai zama sahihi mai inganci ba idan ya zamanto babu ilimi a cikin wannan addinin. Kuma sai aka yi rantsuwa da alat da ake yin karatu da ita. Shi yasa kun karanta tarihin musulunci, duk inda musulunci yake zuwa ko kasashen da ake buɗawa da hanyar yaƙi, za ku ga ana tafiya da abubuwa biyu ne. Ana tafiya da as-sayf wal qalam, a yi amfani da ƙarfi gurin da ya kamata a yi amfani da ƙarfi, wani gurin kuma sai a yi amfani da karantarwa. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'az zuwa Yaman, ai kun ga abin da ya fara cewa farkon abin da za ka fara kiransu zuwa kai, ka kirawo su zuwa su yadda babu wanda ya cancanta bauta sai Allah, kuma su yadda Annabi Muhammadu manzon Allah ne. Yace in suka yi wannan, sai ka ce Allah ya wajabta muku yin sallah guda biyar a rana. In sun yadda, sai ka ce Allah ya wajabta muku fitar da zakka a cikin dukiyoyinku. Wanda za ga abubuwa guda uku aka faɗa. In an san aikin haji ba kowa ne yake zuwa aikin haji ba, dan ba kowa ne yake da damar aikin haji ba. Amma la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sallah ita ba ta buƙatar wani kayan aiki, abin da take buƙata imani da lafiya. Shi kenan na ce lafiya, ina nufin ya zamanto mutum yana da hankali yadda zai gane me yake yi. Inda ita sallar nan za ku ga saboda muhimmancinta, hanyar da ka yi a tsaye shi ne asali. Kuma za ka iya ba kai a zaune, in ba za ka iya ba aka ce ka jingina, in ba za ka iya a jingina ba ka yi rigingine ko ka shingide. In ma duk wannan ba zai yi ba, matuƙar kana da hankalinka kana ganewa kai sallah a zuciyarka, sai ka dinga kaddarawa na yi ruku'i, na yi sujjada, na yi kaza, na yi kaza, ta yi. Shi yasa aka ce farkon abin da za a fara tambayar mutum ranar alkiyama bayan musulunci sallah, duk yawan aikin kan aka duba sallar ka ba kai ba ruwan kowa da kai ba, ma za a duba ragowa sai a ce a hada gabaki daya. Shi yasa suke cewa nassin da izo na cewar man bayya'aha fa huwa lima siwaha abya, duk wanda ya tozarta sallah to abinda ba sallah ba sai ka ga tozarta da yake ba ta fita sallah. Sai za ka yi maganar zakka, kuma shi yasa za mu ga abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa na cewar umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fa idha fa'alu dhalika faqad asamu minni dima'ahum wa amwalahum. So dan haka jama'a, mu bawa ilimi matuƙar muhimmanci, musamman a wannan lokacin da muke cikin yanayi mai tsoron tsoro. Wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare aka ji ya tashi yana ambaton Ubangiji, yana neman tsari gurin Allah. Ina cewa wace irin fitina ce take yankowa take fadowa? Wannan fana magana tun a zamanin sa, kuma daman ya gaya mana fitina za ta dinga yankowa kamar yankin dare ne tsananin duhu tana faduwa cikin al'umma. Wanda yake tafiya cikin fitinar ya fi matsala, wanda ya tsaya a cikinta yana da matsala, wanda ya koma baya ya kauce wannan fitinar shine kadai zai samu salama. To irin wannan abin da muke bukata a wannan lokacin, muna bukatar ilimi. Kuma ilimin da ake bukata shine al-ilmun nafi', shi ilimi da ake sa shi al-ilmun nafi', shine ilimin sanin littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba kuma yadda kake so ka fahimci littafin Allah ba, ba kuma kamar yadda kake so ka fahimci sunnar annabin ba, zaka fahimce ta ne bisa fahimtar magabata, so ya magabata sabon manzon Allah. Mu nan da kuka ganmu nan, duk wanda ka je wata magana inda zaka tambaye shi ka ce menene makomar maganar tasa, idan ba shi da makoma a wajen annabi, wajen sahabbansa da almajiran sahabbansa da almajiran almajiransa, magana su zaka iya jefar da ita. Mu yanzu kun ga mun shiga cikin wani yanayi da dan ka fara koyon larabcinka, ka dan yi karatu irin wannan na zamanin, ka tara kwalaye na certificate, sai ka fara hawa kan nafsi ka dinga cewa ai ni ma zan iya turowa. To daga wannan zan iya turowa, sai ka fada cikin rigima. Babu wata magana wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi, babu kuma wata aya a cikin Alkur'ani wacce magabata ba su kalle ta ba sun fahimci menene ake nufi da ita. Kawai matsalar mu wani lokacin mu ki karantawa, ko kuma in mun karanta san zuciyar mu ya rufe mana ido mu dauki abin da muke so, ba abin da yake shine daidai ba. Shi yasa za ku ga suran nan da aka bata sunan gidan manzon Allah, aka bata sunan dakuna, suratul hujurat. Kun ga kuka kallo ta makaranta Alkur'ani sun sani ita ce sura ta 49 in ka kirgo daga sama, amma a sauka ba ita ce ta 49 ba, a saukar surorin Kur'ani daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan ita ce ta 108. Amma abin mamaki an ce tana tsakanin suratul mujadala da suratul tahrimi, an saukar da suratul mujadala sai aka saukar da suratul hujurat sannan sai aka saukar da suratul tahrimi. Wannan shine zai nuna maka ka gane mai Qur'ani, kuma da irin kariya da irin kiyayewa da Allah ya yi masa, babu wani abu nasa da aka bari. Za ku ga malamai suna cewa wannan Qur'anin na dare ne, wannan na rana ne, wannan na sanyi ne, wannan na zafi ne, wannan na damuna ne, me suke nufi? Watan ayoyin da aka saukar a lokacin zafi. Ku duba cikin al-itqan na Imam Suyuti, wanda muqaddima ce ta tafsirin sa da ake cewa da shi Baharul Muhit. Imam Suyuti ya yi littafi al-itqan, da yawan mu suna daukar cewa littafi ne kawai rubuta shi akan ulumul Qur'an, muqaddima ce ta tafsiri, wanda sun ce inda tafsirin an same shi bai fata ba ya kai mujalladi 100. To shine masa muqaddima wacce ya dauko dukkanin abin da mai san ya fahimci Qur'ani yake da bukatar ya sani, sai san ya sa cikin wannan muqaddima. To za ku ga ya yi wa littafin nasa nau'i na ɗaya, nau'i na biyu, nau'i na uku, nau'i na hudu, aka yi shi kamar babi, da ya kunya ce fasulun ko babun ko kitabun, sai sa annau'ul awwal, sai ya kawo maka tarifin Qur'ani, ya ce da kai annau'ul sani, ya ce da kai al-makki wal madani, ya ce annau'ul salis, ya ce awwalu ma nazala, akhiru ma nazala, haka dai haka yake fi da littafin nasa. To ya kulla a wani nau'i ya kawo ayoyin da aka saukar a lokacin hunturu, lokacin sanyi, da surori, ya kawo ayoyi da surori wanda aka saukar da su lokacin zafi, ya kawo ayoyi da surori wanda aka saukar da su a lokacin damuna, sannan ya kawo wanda aka saukar a halin tafiya da kuma halin zaman gida. Kamar yadda zamu ce mu yanzu abinda muka fi sani a ce suratu kaza sai a ce madaniyatun wa hiya kaza kaza. Kamar suratul hujurati kaga madaniyatun. Sannan arama ayoyinta guda 18 ne. Yadda mun san malaman makaranta Al-Qur'ani yadda muke da mazhaba Malikiya, Shafi'iyya, Hanbaliya, Hanafiya. To haka mazhabar iddigin ayoyin Al-Qur'ani take. Akwai adadul Makki, akwai adadul Himsi, akwai adadul Kufi, akwai adad haka dai. Saboda suna nan a ciki zaka ga shi zaka ga wani sai a ce da kai wannan surar ayatta 278 ko da 6 ko da 7 wannan yana nuna maka bambancin mazhabar iddigin kuma ba wai wata ayar aka cire ba. A'a, ayoyin suna nan, wataƙila ɗaya daga cikin malaman ƙididdigar shi nan gurin da muka saka aya shi a gurinsa ba aya bace, makafi ne. Haka ne, wancan shi kuma gurin da kake yanzu mun na tambaye ku nace suratul Fatiha aya nawa ce? Nawa za ku ce? 7 ce? To wani ya ce 6 ce fa. Yanzu to mu ce suratul Fatiha aya 7 ce. Fatiha tana bismillah tana ina ita? Na? Haka ciki? To in ka kirgo alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ayati ko kafi ghayril maghdubi alaihim walad dallin ko ka samu eh shida to ina ta makai din za ta fito bismillah إنه من سليمان آرما وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أيناتك إيه أشينكور أشين سورة النحل تكي فإذا بسم الله تنا تكيم باتي أبرم كوما بيكم كيف بسم الله تنا تكيم باتيها إنك زو كي سلا بكرن تباتيها با بكرن بسم الله با فكادو كآية كها وندي كرن تباتيها أصلا سبتش تكبا بشر آية لمين ما تين سلا تا isa to nan wani babi ne da wannan na kawo ne kun san an ce in ana karatu ko ana wa'azi kada zo a ci gaba da wa'azi mutane su jigun-jigun haka ya kamata a kawo musu wani abu wanda zai dan bude tunani to wannan karatu ne akar makallahu shikenan na ka bani ma ina neman in samu karin bayani nan gaba amma dai abinda nake so mu fahimta suratul hujurat surar madina ce amma abun mamaki tana kunshe da wasu abin da ake cewa su adab na dubba tana kunshe da usul na mu'amala farkon wanda ya kamata kai waladabi ko mu'amalar ka ta zaman to ta sha bamban da ta kowa kun za ka yi mu'amala da shi shine manzon Allah shi ko ubangiji abin da ake cewa shi rabbu ne shi ilahu ne shi kawai abinda ake so ka bauta masa ka karbi umarni ka karbi hani ka ji tsoronsa sannan kuma kai fatan abinda yake hannunsa haka ake so kai ka rayu da kai da ubangijinka haka yadda za ka yi wa ubangijinka ka bauta masa ka ji tsoron ukubarsa sannan kai fatan rahamarsa in kana jin tsoron ukubarsa kana fatan rahamarsa shi kuma yayi alƙawari duk mutumin da yake jin tsoron ukuba ta ni kuma neman alƙawarin zan amintar da shi ba zan masa ukuba ba wanda yake neman rahamata ne masa alƙawari zan sanya shi a cikin rahamtawa shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cikin hadisi qudsi ana inda zanni abdi falyazunna bi ma sha'a bawa na ina nan ga yadda yake tsammani na yaje ya zaci duk abin da yake so in kana tsammanin Allah zai maka rahama sai maka rahama in kana tsammanin ba zai maka rahama ba sai ya yi maka rahama in kana tsammanin yanzu kana cikin wata musiba Allah ba zai fitar da kai ba sai baka ciki shi sa daga cikin abin da za ku ga manya-manyan magabata kama daga sahabbai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani abu da yake ba su tsoro saboda suna da ka'ida kullay yusibana illa ma kataballahu lana duk abin da kaga ya faru ne saboda Allah ya hukunta ya kaddara ni kaddara ba zai faru ba wani balarabe ne kusan larabawa akwai yan birni akwai yan ƙauye to ƴan kawai su aka fi shan wahala da su saboda su idan da kun san mu yanzu kamar a nan jihohin Najeriya akwai jihar da za a ce da kai ɗan jihar nan shi baya rufi duk abin da isa ne shine daidai zai faɗa ko yi maka daɗi ko kai maka daɗi akwai ko ana cewa haka su Larabawa irin wannan na ƙauyen haka suke duk abin da yake cikin ransu shi za su faɗa sai wani ya zo gurin Abdullahi ɗan Abbas ya ce bana Abbas wayin an je lahira don Allah waye zai hisabi ne sai ya ce Allah ne zai hisabi ya ce ayya na tsira tunda ba ba da dama ba a ce wani ne da wani ko yanzu aka ce mu ko a iyanan masallaci ne yanzu wani yana ganin ka sai ja haushin ka in aka ce shi zai maka hisabi me kake tsammani to sai ya sa duk abin da ya shafi harkar hisabi bai faɗa hannun kowa ba la annabawa la manzanni la mala'iku da kansa zai zo yi hisabi shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda aka yi wa zubeban ƙwarya ta a hisabi ba zai tsira ba man nukishal hisab uzziba to in an zo ranar alkiyama kawai in an zo akwai kawai haka ake dan bubbi sai wani zo ka shige wani zo ka shige wani zo ka shige wani saboda in aka fito aka ce za a yi komai sai an tantance shi za a sha wahala to shi kuma Allah madaukakin sarki so yake yi bayin nasa su shiga gidan aljanna shi sa yake cewa qul ma ya abu bikum rabbi laula du'a'ukum watan wannan zai nuna maka cewar idan Allah madaukakin sarki yewa mutane azaba ba karuwa yi ba kuma yake musu azaba ba karuwa yi ba shi sa yake wa rahmati wasi'at kulli shay'in rahmar Allah ta yalwata komai shi sa yake kulli shay'in babu inda babu wannan rahmar annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allah da ya tashi yin rahama sai yi guda 100 sai ya ajiye guda 99 a gurin sa sai aiko ɗaya cikin halitta duka sama da kasa duk da wannan guda 100 ake rayuwa ragowar tana ina aka ce tana nan a lahira zai fito da guda 99 to idan ya zama to wannan kwaya ɗayan muna shan iska muna shan ruwa muna cin abinci muna yin sutura muna da gida muna da hakaza muna duk abin da sani a cikin wannan guda ɗayan ne to me kuke tsammani abin da kake bukata kawai aiki kai aiki ka kyautata niyyarka to a cikin wannan surar daga cikin abin da zai mana maganin fituna shine ka kuskura kamar yadda yazo a farkon wannan surar ka shiga gaban annabi kaya za ka shiga gaban annabi watan suka ce karka yadda ka ce sai ya ce karka aikata sai ya ce ka aikata ka bari in ya ce ka bari shi sa ya ce ya ayyuhal ladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi malamai sun ce la taqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi tana nufin la tataqaddamu shine la tuqaddimu din tunda akwai ruwaya akwai kira'a wacce ake karanta ya ayyuhal ladhina amanu la taqaddamu wanda tana nufin la tataqaddamu kenan bayna yaday llahi wa rasulihi malamai masana alqur'ani wanda suke magana akan asbabun nuzul sun ce wannan la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi kamar yadda shekul mufassirin ya kawo da wasu daga cikin manyan malaman tafsiri sun ce an faɗe ta ne a lokacin layya lokacin da wasu suka yi fara yanka abin yankansu kafin manzon Allah ya yanka sai aka saukar da aka ce la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulihi imamul hasan al-basri yake cewa ai la tazbahu qabla an yazbaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam kaku kuskura ku yanka kafin manzon Allah ya yanka ita kuma na Aisha Allah ya kare yadda a gare ta take cewa wannan ayat tana nufin la tasumu hatta yasuma nabiyukum kaku ku yi azumi sai idan annabin ku yayi azumi to mu yanzu da ba ma zamanin sa ba mu yi rayuwa tare da shi ba tsakanin mu da shi yau shekara 1400 da shekaru kaza daga sanda aka aiko shi zuwa yanzu mu kuma ya zame sai mu je mu karanta alqur'ani mu karanta hadisan manzon Allah a ciki zamu iya gano wa yayi ko bai yi ba ya ce ayi ko bai ce ayi ba to maganin kowace fitina bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma cikin bin manzon Allah nan tsoron Allah yake shi sa yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah fassarar wattaqullaha ana nufin ku kiyayi Allah watan kada ku yadda ku saba manzon Allah wanda ya saba manzon Allah bai kiyayi Allah ba ko bai ji tsoron Allah ba kun ga ladabi na farko kenan la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha sayyi innallaha samii'un alim idan Allah ya zamanto shine as-sami'u min asma'ihi as-sami'u wattasafa bi sifati as-sami' Allah yana ji sannan kuma daga cikin sunansa akwai as-sami'u to me zaka fada komai ka kasa da muryar ka duk dakin da ka shiga kasan karkashin kasa ka shiga ka ce bai ji ba shi sa malaman tauhidi suke cewa wasi asam'uhul aswat babu wata magana da za a fito da ita ko na sauti da za a fito da shi na mutum ko na aljan ko na tsuntsu ko na dabba ko na bishiya ko na ganye ko na menene babu wanda Allah baya ji ka san wannan to za a ƙara jin tsoron Allah sannan alimun ba abin da bai sani ba ya san zahirin ko ya san baɗinin kowa in ka kulle abu a cikin zuciyarka kana da wani abu a zuciyarka wanda mutane ba su sani ba a shi Allah ya sani shi sa yake ya alamu kha'inatul a'yuni wa ma tukhfi sudur ido ma akwai idan da in yayi wani kallo mu ba za mu gane komai ba amma Allah yana sanar da wannan sannan ya san abin da zukata suka boye kun ga nan mun samu ladabi na farko shine bi na kai tsaye shi sa yace la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi sayan kuma zai zama cikakken mummuni ba sai san zuciyarsa ya zama yana bin abin da nazo da shi kenan fatan kakka fifita san zuciyarka akan abin da annabi ya ce ayi ko ice a bari a cikin aya ta biyu Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi to wannan ana koya mana ladabin mu'amala da manzon Allah ne la tarfa'u aswatakum san an ce kada ka shige gaban sa nan kuma an ce kai ma kasa kasa da muryarka kada ka daga muryarka sama da muryar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan sun ce ana son a nuna mana usulul ihtirami wat tawqiri wat tabdili su ake a nuna maka akan abin da aka gina yadda ya kamata a girmama manzon Allah duk wani kwashe-kwashe wanda zaka kwaso to in an zo ya shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tsaya nesa nesa ka iya bakin ka ka san maganar da zaka faɗa su malamai suna magana cewa hatta fassara wasu ayoyi wanda suke da alaka da manzon Allah sai ka ji an koya maka in ba haka ba sai kai barna sai kai barna saboda kowane mutum zaka iya bayanin da kake so kai masa fahimtar da kake so da manzon Allah shi dole ka jira kawai sai abin da aka ce da kai muna wani lokaci a cikin unguwannin mu a cikin gari akwai wani abokin mu ne karambani aka kawai aka zo a gayyace shi aka ce wannan ba an jima suna gaya mu muna karantawa islamiya amma shi ya fi karfin islamiya kawai sai aka gayyace shi wai zai je ba da wata lakta ko kun san irin wanda suke duk na san akwai yan cikin gari a nan wanda suke yan cikin gari sun san yadda lungunan mu suke so da haka maganar da zaka faɗa a wani guri a gane ka in ka je ka faɗe ta a can ba wanda zai gane ka ko ba za a baka uzuri ba kawai yana zuwa sai ya ɗauko farkon abin da ya fara bayan ya yi godiya ya yi waye sai ce wai wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibihi falan yadurra Allah shay'a wa sayajzi Allahu ash-shakirin zai fassara aya ai ku da ya fassara yana cewa wa ma muhammadun kalmar da ya amfani da ita a Hausa kafin ka ce mai wannan an san ko da shi kuma ribin shi da duka da kira aka kwace shi shine muka ce da shi to kai wata fassara kai ne ai abu kamar shi to yace maka haka ake cewa wannan manzon Allah ne ba fa wani malami bane ake maka magana ba kai bane ba malaminka bane ba ko ma wane ne naka manzon Allah ne suna cewa masana alqadi iyad ya kawo wannan daiwa cin ashafa ashifa bi ta'arif huquqil mustafa yace in ka dauki rigar manzon Allah kace kai dauda ba kyale ka ba a fada masa haka amma ni yanzu kace kai dukun dukun kuma ba komai kuma gaskiya ka fada amma ban da shi sai masa haka saboda haka duk wata kalma da za ka faɗa wacce ta shafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kai ta katsantsa kuma daga cikin fitinar da ta bude kofa yanzu take yawa kenan so sai ka dauko rigimar da baka da yadda za ka yi da ita kuma alhamdulillah shi wannan addinin da kuka ganshi shi ba ciye gaba ne kuma magana akan addini ba ya mata shishige shi sa malamai suke cewa duk wanda yake son ya zauna lafiya ya kusanci malamai masana domin su gaya masa hatta yadda ake mu'amala da nassoshi na shari'a wani malamin mu Allah ya masa rahama shine suna cewa da shi da fahir mai gari ya zauna a Hausawa can gaban masallacin mun ce bayan masallacin Murtala can nan gurin ya zauna ya karantar a BUK kafin ya rasu ya rubuta littattafai da yawa domin littattafansa biyu mutane suka sani amma ya rubuta littafi ya kai guda 70 kuma ba da Hausa yake rubuta ba in ka dauki littafinsa in ka karanta ba za ka taba cewa Bahaushe ne ya rubuta ba sai dai in ka rubuta sunansa an rubuta da Tahiru Baigari nan za ka gane wannan namu ne to muna zuwa muna karatu a gurinsa akwai littafi na aqida ni shi nake karantawa a lokacin kuma shi bai bude kofa ba kowa yake zuwa gurinsa ba akwai mutanen da sai ya yadda in ka zo ma ka zo daya biyu zai ce malam har ka ƙara dawowa ko da shi ba maganar wani wargi ko wasa a cikin al'amarinsa sai ka ƙara zuwa kuma ba za ka dawo din ba tun da dai karatun ba dai shi zai biya maka ba kuma gidansa ne ba masallacin wani bane ballantana a ce sai na zo ai masallacin ba naka bane ba kai ka gina ba gidansa ne a cikin rukuninsa ake karatu sai ya taɓa gaya mana wata magana wallahi maganar nan ni ban gane ta ba sai bayan ya mutu da shekaru da yawa kuma yanzu ne nake daɗa gano wasu abubuwan cikin maganganunsa ya ce mana nassoshin shari'a da kuka gansu wata ƙa'ida ya faɗa amma har yanzu ban taɓa ganin ta a rubuce ba kuma kun san akwai abubuwa na ilimi wanda malamai ana samunsa wasu kunne ya girma kaka ake cewa da su akwai karatun da baya cikin littafi malamai ne in ji ka yi zauna gurin malami zai ce shi ma ya ji ga malaminsa wannan ma ya ce ya ji daga wajen malaminsa wannan ma ya ce ko baka isa ka tura maganar ba sai ke cewa akwai wani abu da ake cewa da shi jarayanun nafs ala al-ashkhas akwai sarayanun nafs ala zaman nafsi ne dai gashi nan nafsi ne yace amma akwai wanda an dora masa nauyi nafsin ba zai hau kansa ba sai ya karya shi kullane magana watan nafsi ne gashi nafsi ne karar na alqur'ani amma ba za ka akwai mutumin da ba za ka dora masa wannan nafsin ba saboda wasu dalilai da malamai suke dudubawa tukuna akwai wasu ka'idoji ne ake amfani da su to idan mutum bai kula da wannan ba sai zo ya saki baki sai yi barnar da in wani alheri yake nema in wani abu yake so ya fahimtar sai ga maimakon ya fahimtar da abin ya jawo masifar da za a rasa yadda za a daidaita shi yasa ku duba ma ba annabi sallallahu alaihi wasallam ba sahabbansa ba mai risala mai yake cewa da mu wal kaffu amma shajara bainahum ba samu rijima ba da sabani a tsakanin sabai har an yi yaki mu a wannan zamanin me riba mu mun dauko wannan tarihin yaki me yana ka ciki ka ummatun kad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum ku yi ta kanku tukuna su sun tsira kai baka da nasi su Allah ya ce la qad radiyallahu anil mu'minina ya ce radiyallahu anhum wa radu anhu kai ko fa mutum wani ko a gidansa in aka ce da matarsa fice da shi radiyallahu anhu ba za ta fada ba wala ba za ta fada ba kuma shi yake ce yadda ita kuma sun haye ta yaya sun yi komai amma aka ce za ta fada ba ya za ta ce ma radiyallahu anhu bayan ya cuce ta ran nan ma wata rana kafin za a tafi yakin Tabuk sayyidina Usman shine aka ce yayi tajhiz na jeshin usra lokacin da za a ji yakin Tabuk ana cikin matsi ne na rayuwa ba abinci ga rana ga fari ga waye a sannan za a tafi yakin Tabuk din sayyidina Usman da idan ga fito da dukiyarsa yana fito da dukiyarsa ya sai da wakai ya sai raƙuma ya fito da abinci ya sai makami ya kawo kuɗi yana ajiye jakunkunan kuɗi sai da manzo Allah ya hau kan munbari yake cewa ma darra Usman ba'da al-yawm ma fa'al daga yau duk abin da Usman zai yi babu komai ba kuma zai cutar da shi ba to wa ka ga wannan sun karko gingima-gingiman sabon irin su sai na Abubakar din shi ma Usman din yana cikin irin su Ali irin su waye haka annabi ya dinga lissafawa fulan fil janna wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne wani dan aljanna ne waye a cikin ma aka gaya masa wannan babu yanzu mu lalibe muke yi muna fatan Allah ya sanya mu a cikin yan aljanna wata rana annabi ya zo ya shiga wani rafi a Madina sai Abu Huraira ibiyo bayansa da ya taba kofa sai annabi ya ce waye yace Abu Huraira ne sai yace to ka zauna bakin kofa har ka shigo duk wanda izo bakin kofar ko wane ne ka ce na ce shi dan aljanna ne so da haka waɗanda Allah ya sa su fada cikin wannan albishir din sai kawai suka dinga tawa kamar jawo su ake yi sai zai ce ina annabi sai ce yana ciki to ina son shiga ya ce kakkuwa ya shiga tukuna sai na gaya masa sai bude kofa ya ce wani ne sai ka ce ya shigo kuma dan aljanna ne shi haka ya dinga sai da ya faɗuwa su to waɗannan mutanen da suka samu wannan darajar su ma an ce tsakaninmu da su kun san abin da ake cewa da shi red line ne suna cewa da shi khattul ahmar in ka zo ka tsallaka waɗannan kakka tsallaka ka tsaya can saboda duk abin da za ka yi ga baki ɗaya ba za ka iya tarar da su ba ya ce wallazi nafsi biyadihi law anfaqa ahadukum mithla jabali uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifa annabi sai da ya rantsuwa yace na yi rantsuwa da ubangijin da raina take hannunsa da ɗayan ku zai bada madarar kuɗi zinariya wacce za ta kai girman dutsen Uhudu saboda Allah da ba za ta kai kwano ɗaya na sahabin manzon Allah ba kai ko rabin kwano ba to wannan fa ana magana ga sahabban to ya kuma shi me daga baki ɗaya wanda ubangiji ta'ala yake cewa da shi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wala saufa an yi amfani da saufa an yi amfani da labul qasami wallahi Allah fa shine sai yayi rantsuwa sai ce na yi rantsuwa ubangijinka sai ya baka sai ka ce ya ishe ka sai ka ce ka gamsu shine yake cewa ni ko ba zan bar kowa daga cikin al'umma ta auta ba ina fito da su sallallahu alaihi wasallam to sai Allah madauki sarki yake cewa la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd an tahbata a'malukum wa antum la tash'uruna irin yadda kuke kiran abokanku da sauran mutane ku yi manzon Allah irin wannan kiran ku faɗi sunansa da ƙarfi sai an hana ma ka faɗi sunansa haka kawai ka kira sunansa shi kadai mu abin da aka ce da mu mu ce ya ayyuhan nabiyyu ya ayyuhar rasulu ko mu ce rasulullah ko mu ce nabiyullah in kuma kai yadda ka faɗi sunansa gauro to sai kai masalati in ba kai masalati ba ka faɗa matsala domin yayi malaika Jibril ya ce duk wanda aka kirawo sunanka bai maka salati ba Allah ya hallaka shi ko Allah ya turmuza shi ko Allah ya kaskanta shi sai ne amin yace amin wushi haka aka ce ba ai masa irin wannan shi sa zamanin sayyidina Umar fa hajja mutane kunne yi akan sa sunan annabi sunan zalla Muhammadu ba wai ba kyau bane a'a yana jin tsoron kada wani mai wannan sunan ya bata masa rai ya kirawo shi ya zage shi kuma har a wannan zamanin ko danka ne ka sa masa wannan sunan to kuma ya samu wani matsayi da daraja ba dama a zage shi sai dai ka ce kai dan labi in yaso sai ka zage shi amma kar ka kirawo wannan sunan kai zage ko kun ga ai ba mai wannan sunan bane ko amma duk da haka aka ce ga yadda aka ce saboda haka duk wani abu wanda yake da alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaffa kaffa ake yi da shi bari in ga muku hadisin Abi Huraira yana cikin sahih Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam sai nada sayyidina Umar yace ka je ka karbo zakka wurin masu kudin Madina kuma a cikin mutanen da aka san cewa masu kudi ne akwai Khalid ibn al-Walid akwai ibnu jamil akwai abbasu abbasu kun ga dan uwan baban manzon Allah ne aka tura Khalid ya je karbo gurin waɗannan mutanen guda uku sai fara zuwa gurin ibnu jamil sai ki bayarwa sai je gurin Khalid shi ma bai bashi ba sai je gurin abbasu shi ma bai bashi ba sai kai aka zo ga manzon Allah mutanen nan uku an je gurin sun ce ba za su bada zakka ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ice amma ibnu jamilin ko kuma ma yanki ibnu jamilin illa an kana ghaniyan illa an kana faqiran fa aghnahu Allah ai ibnu jamil butulci yake wa Allah da san ba shi da ko sisi yanzu Allah ya wadata shi kuma yace ba zai bada zakka ba kun ga shi an san hanawa yi da gangan yace amma khalidun fa innakum tazlimuna khalidan fa qad hitabasa adra'ahu wa atadahu fi sabilillah khalid ku tutarsa kuke yi lakin ba da zakai ba shi da ko sisi kudin da kuke ganin khalid yana samu duk kudin da ya samu kawai sai zai siyo kayan yaki sai ce wannan na musulmi ne yanzu a je yaki kawai sai bude sutan makamai a tafi yaki to wanda ya siyo kayan da za a yi je a yada addinin musulunci ba shi da komai abin da ya rage na cin abinci ne da me zai fitar da zakka babu yin sai to zalunta sa kuke yi ba shi da kudin da zai fitar da zakka duk abin da ya samu sai yana kashewa ne domin a tafi jihadi sai ce ammal abbasu fa alayya wa misluha yace shi ko abbasu zakkata ta dawo kaina zan ƙara ba da makamanci yadda ma a maimakon sa sai kalli Umar radiyallahu anhu yace ya Umar amma sha'arta anna ammar rajuli sinu abihi yace kai Umar ba ka san cewar dan uwan baban mutum kullun doki suke da babansa ba me yake nuna yace ai kaffa kaffa da magana akan ibnu abbas saboda dan uwan babana ne kun ga nan me za ku ce shi ma kansa ibnu abbas din ya samu wata daukaka ne duk da jinin manzon Allah saboda dan uwan manzon Allah dan uwan baban manzon Allah ne to wannan dai yana daga cikin abubuwan da malamai suka ce dole a kula da shi ita wannan ayar ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wa la tajharu lahu bil qawli a karshen ta aka ce in kuka yi kuma kuka ci gaba da masa irin wannan kiran aikin ku zai rushe an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun aikin ku zai lalace saboda rashin girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wasu mutane da ake cewa da su banul anbar yan kabilar tamim su ne suka zo wanda abu ya kawo su Madina kuma gurin manzon Allah suka zo domin shi ne kadai zai iya cewa a yi ko kar a yi cikin wannan matsalar matsala ce ta fursunoni na yaƙi da suka zo Madina sai suka zo daidai lokacin ƙailula kuma yana daga cikin abin da annabi yake yi yana yin ƙailula ya shi ne lokacin ƙailula irin mutum nan da ake na rana da yaushe ake yinsa bayan azhar to ba bayan azhar ba ne mu yawancin mu ana ta bayan azhar, amma ita kailula ana yin ta ne idan rana ta kwalle kafin lokacin zawwali ake yin ta. Saboda ita ba dogon bacci bane, baya fita minti 30 minti 40. Kuma mutanen Madina mafi yawancin su suna yin wannan saboda yanayin zafi da kuma irin aikin su na karfi ne. In rana ta yi zafi akan je sai a dan kwanta, sai an kira sallah sai a zo a yi sallah. Amma mafi yawancin mu mun dauka kailula ana yin ta bayan azhar, amma kai bayan azhar din fa ba laifi bane. Don malaman da suke magana akan abin da ke taimaka mutum wajen kiyamul layli, mutum ya samu koda minti 30 ne da rana ya bacci, wannan yana taimaka maka in ka tashi da daddare ba za ka gajiya ba. To da suka zo, sai suka zo daidai wannan lokacin manzon Allah ina gidansa, ina ɗaya daga cikin ɗakin matarsa yana kwance yana kailula. Kawai sai suka ga mutanen su wanda sun zo su fanshe su ne, shauki na wannan mutanen, kawai sai suka kasa daurewa, kawai sai suka dinga zaga. Tunda gidan manzon Allah ba wani babba bane kuma ba wata doguwar katanga bace, kawai sai su je nan inda suke tsammanin nan ɗaki ne, sai su kalla masa kira da sunansa, sai fito ga mun zo, sai su je can fito ga mun nan mun zo, suka kai har sai da annabi ya farka. Shine Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi, ku ƙara. A wannan ne ma yasa sayyidina Umar tun da aka saukar da wannan ayar in zai yi magana wa annabi sai ka zo kusa za ka iya jin abin da zai ce, saboda gudun kada aikinsa ya rushe. Akwai wanda ake cewa da shi Sabit ibn Qais, sahabi ne na annabi, an ce shi haka Allah ya yi shi irin kun san akwai mai babban murya, akwai wanda ko bai iya magana hankali ba, haka Allah ya halice shi in dai zai magana sai ya daga muryarsa. To ko a gaban annabi ne haka yake kafin saukar wannan aya, ana saukar da aya sai yake koma can baya a masallaci ba zai zo kusa ba, ana cewa assalamu alaikum sai ban masallaci sai gida, sai annabi ya ga baya ganinsa sai ce ina Sabit ne, sai suka ce gaskiya ai gida yake zama. Annabi yana faɗar wannan su sun gane ina tambayarsa ne, kuma wannan shine shugaba. In kuna zaune da mutane a matsayinka na liman ko a matsayinka na mai unguwa ko a matsayinka na jagoran al'umma, in ka ga baka ga wani ba kwana ɗaya kwana biyu bincika, shine daga cikin hikimomin yin sallah a jami'i kenan. Wani ya daina zuwa masallaci me yasa, sai a je a duba a gani wataƙila ba shi da lafiya, wataƙila wata matsala ce, wataƙila wata lalura ce, sai a taru sai a taimake shi. Sai sahabbai suka je gurinsa suka ce annabi yau fa ya tambaye ka, sai ce kai ba zan ƙara zuwa ba. Suka ce saboda me yake, ai ni ina kyakkyawan zaton ma ni wuta kawai, tunda ni tunda na taso haka nake manzo Allah magana, gashi kuma Allah madauki sai ya ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi. Sai suka dawo suka gaya manzo Allah, sai a kirawo shi, shine yazo yana dari dari. Annabi yake Sabit, amma tarda an ta'isha hamidan wa tamuta shahidan wa yudkhilaka Allahu aljanna, yanzu ba zai gamsar da kai ba ka rayu kowa ina gode maka. Sai ce kwarai ko ina so ya Rasulullah, ko ka san kai mutuwar shahada? Yace ina san ne mutuwar shahada, kuma da ka bai Allah ya sanya ka aljanna? Yace ina so. Yace to kai dan aljanna ne, kuma wannan ayar ba ma akan ka take ba, saboda shi haka Allah ya halice shi, ya za a yi masa ita murya ba zuwa ake yi masa aiki a rage ta ba. Shisa Allah yake cewa innal ladhina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa lahum maghfiratun wa ajrun azim, wadanda suke rintse muryarsu suke kasa kasa da bakin su gaban manzon Allah. Aka ce yanzu ko hadisan manzon Allah ake karantawa ba a san mutum ya dinga hayaniya. Imam Malik yana karantarwa a masallacin Annabi amma ba ya daga muryarsa, sai dai in ya faɗa sai wani ya ce imamu ya ce kaza, imamu ya ce kaza, haka ake jiyarwa. Aka ce ƙara ɗaga murya, ce naki, ce ina cikin masallacin nasa kuma ina kwance a cikin kabarinsa ɗaga murya ta. Kai Imamu Malik saboda girmama manzon Allah baya hawa dabba a Madina, sai ya fita bayan gari, kuma in yana area masallacin Annabi ko takalmi baya sawa saboda jin nauyin Annabi. Muku yanzu bakin mu masha Allah komai ma zai fito daga ciki, saboda haka tunda aka saukar da innal ladina yaghudduna aswatahum inda rasulillahi ulaika alladhina imtahana Allahu qulubahum litaqwa, aka ce da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar, in ka ga yadda suke kasa kasa da muryarsu shi yasa su malaman tafsiri suka ce ulaika allazina amtahana Allah qulubuhum littaqwa da su ake lahum maghfiratun gafara ta tabbata gare su wa ajrun azim da kuma wani lada wanda ba wanda zai iya misalta girman sa sai Allah ya ce innal ladina yunadunaka min wara'il hujurati aktharuhum la yaqiluna su kuma wanda suke maka wannan goren kira din mafi yawancin su ba su da hankali لا يعقلون اكته وصفوا بقله العقل والجهل وقله الصبر ان غدا cewa ba su da hakuri me yasa ba za su jira ba in ka zo gurin wani na gaba da kai ba ce akai ka kwankwasa masa kofa ba ko kai masa sallama jira sai ya fito ko kun yi alƙawari da shi ka zo ba alƙawari akai ballanta na ce ya saba alƙawari wannan kuma sun ce ha ta malamai ya kamata a dinga ba su wannan kima to yanzu sai ka ga shi malami yana son a girmama shi a bashi wannan kimar amma shi ko baya girma na gaba da shi so ka'ida yadda take in baka girmama ba za a girmama ka ba in ka shiga baki akan sahabban manzon Allah to ka jira wasu sun saki bakin su akan ka in ka saki baki akan manzon Allah ka jira wasu mutane sai mutumin da bai kamata ma ya nika maka hannu ku gaisa ba sai ya ga maka bakar magana shi sa Allah ya ce walau annahum sabaru hatta takharuja ilaihim lakana da fi musu alheri Allahu ghafurur rahim to ladabi na gaba a cikin wannan surar shine ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu shi kuma ana koya mana mu zama masu gaskiya ko mu kiyayi isar da labarin da ba mu da tabbas a kansa mu kiyayi isar da labarin da ba mu da tabbas a kansa shine ma'anar in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu kun ga kalmar in ja'akum fasiqun ko wani abu ne ya faru a zamanin manzon Allah akwai wani mutum da ake sa da shi Walid ibn Uqba lokacin da aka tura shi garin Banul Musalaq aka ce je karbo zakka da ita fi garin ya kusa zuwa garin sai yan garin suka ji labarin dan aikin annabi ya to kawai sai aka taro aka tawo za a tare shi shi kuma yana ganin haka sai ya fita a guje yace kai da amma muna da matsala da su tun kafin musulunci ina jin kashe da zasu sai dawo yana da yace sun hana ba za su bayar ba sai annabi ya tura Khalid yace Khalid ke bi mayaka ku je in ka kusa zuwa garin ku sansani ku zauna ku kwana kun kun ji a gari alfijiri yake to ba ku ji kiran sallah ba to sun yi ridda kai ku afka musu muna zuwa ana yin a salatu kawai suka ji ana ta kira kira yin sallah bayan an idan da sallah gari ya waye sai Khalid suka shiga garin suka ce ai mun biyo sawu ne na sakon manzo Allah suka ce ai ba mu ga dan aikin ba muna ta jiran sa amma gaya mana an ce ya taho mu ko muka taho za mu je mu tare shi kuma muka neme shi muka rasa tsoro ma muke ji ko manzon Allah ya yi fushi da mu ne Allah ya saukar da an ce zakata ma ba a so to shine aka dawo annabi ya ce kai ya akai haka ita wallahi tsorata ne to shine aka saukar da wannan ayar aka ce daga yanzu duk wanda ya ƙara kawo muku labari ku bi diddigin labarin kuma kun ga annabi ai ya bi diddigin labarin da yanke hukunci ba kai yanzu wani ya zo ya gaya maka wane ya ce kaza kawai sai ka yanke hukunci ai da mun aboki rigima ta ne da ban makina ne shi yasa aka ce duk shugaban da izaman to mai karbar labarurruka iri iri to zai samu matsala zai ta fada cikin kurakurai don akwai mutanen da su akwai bana son wane bana son wane bana son na ganshi da kai bana son na ganshi da kai in suka zo saboda ba su da tsoron Allah suka dinga kirkiran labari suna faɗa game da mutane shi yasa aka ce fata bayyano akwai ruwayar fata sabbatu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatasabbatu la yakun fatabayyanu an tusibu qauman bi jahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin sai ai nadama ku wayi gari kuna masu nadama saboda kun yi hukunci ba daidai ba to a aya ta gaba ita tana magana ne akan al'ummar musulmi su yi wa junansu uzuri kuma su zauna lafiya in an samu matsala ai kokarin akai zuciya ne sa zuwa a daidaita shine wa in fa'ifatan min almu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma duk lokacin da aka samu nan bangaren sun ja to kada wani ya tsaya ya ce kai kana kan gaskiya kai ma kana kan gaskiya a buga ba a san wannan dukkanin mu mun yi hadu akan abu daya mun hadu akan aqida mun hadu akan koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai matsalar da take faruwa ta sabani za a iya warware ta shi yasa aka ce in qa'ifatani minal mu'minina taqtatalu kun ga har an kai ma ga an yi fada kenan an dambace wannan malaman asbabun nuzul sun ce ya faru tsakanin mutanen Aus da Khazraj wanda ta kai har aka yi dake dake aka cire takalma aka daki juna aka jefe jefe da maramaru har itatuwa ma an dauko an dan yi kari shine annabi yazo yace kowa ya tsaya ya shiga tsakani ya raba fada ko kun san waye hada fadin wani munafiki ne shine ma shugaban munafikai Ibnu Salul shi tun da yaga za'ai wannan yana jin dadi masha Allah yakwa mutanen sa sun zo za su tare masa kuma magana ya fada bakar magana ya fada game da annabi kun san me ya fada annabi ya zo ficewa ne ya tarar da su suna zaune a majalisa sai ya tsaya kuma ya hawo jaki ne sai zaman to kura ta yashi ta tashi sai ce an tayar musu da kura kuma sannan ma hadda ya faɗi dai magana mara daɗi kawai sai wani ya tashi shi kansa akwai wani sahabi da ake cewa da shi Bashir ibn Nu'man an gama ma yi labari sai sun zo takobi kawai ina zuwa sai aka ce an gama ita billahi allazi da na zo na tar ana wannan abu wallahi sai na dauki kanka kai kai saka ga manzon Allah bakar magana ita yanzu ni duk girma ita girman gadin banza ana maganar manzon Allah kuma wa yake maganar sa kai za a kawo magana kamar ana maganar manzon Allah to idan an yi sulhu tsakanin musulmi in an samu matsala tsakanin musulmi kar ka yadda ka ƙara rura wuta ka yayyafa wa ruwan a wutar ruwa kar ka yadda ka rura ta shi sa Allah sai yake cewa idan ma wani yayi mugunta ne ko shi yayi cuta din to a ce ya bada hakuri in kuma wani abu ya dauka sai ya dawo da shi shine fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra fa qatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu baydahuma bil adli wa aqsitu inna Allah yuhibbul muqsitin ne Allah ya fada gaba innamal mu'minuna ikhwatun aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun in ba'a samun masalaha ba'a samun sulhu to ba rahama wannan ka'idar tafsiri suna cewa da shi tazil in an jero wani hukunci to sai a kare ayar da wasu kalmomi wannan kalmomin suna nuna in ba a yi abin da Qur'ani ya ce ba to in abin alheri aka faɗa a ƙarshe to ba za a samu alherin ba in kuma wani babban abu ne na tsiya aka ce zai faru to sai tsiyar ta faru to in ba a yi sulhu tsakanin musulmi to rahama shikenan sai a dauki rahama in an dauki rahama ko mutane sun shiga matsala to aya ta gaba sai magana ne akan a kiyayi wa juna ba kada ka aibata wani saboda yanayin halittarsa kada ka aibata wani saboda gidan da ya fito kada ka aibata wani saboda garin da ya fito kada ka aibata wani saboda karancin abin hannunsa kai ko da karancin iliminsa ne ma kaka ce da shi kai shi sa an ce malamai in suna wa'azi kar su ce da mutane jahilai ka tara su ka nemi su wa'azi kana mun duk ku jahilai to me yasa muka zo sai neman ilimi muka zo to me mai magana kuma sai an aibata mu da jahilci shi sa yake cewa ya allazina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna sai aka ce wala talmizu anfusakum kun ga magana sukhriya an ce abatta wala talmizu anfusakum ana nufin kar ku aibata junanku kar ku soki junanku wala tanabazu bil alqabi kada a dinga jifa da irin sunan da ba a so shi sa Allah ya kira shi da bi'sal ismul fusuq ba'da al-iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun duk wanda bai daina waɗannan abubuwan da aka lissafo ba ya fada cikin zalimai kuma abin da ake nufi da az-zulmu shine wada'u shay fi ghairi mahallihi in ka dauko abu ka ajiye shi a gurbin da ba nasa ba kai zalunci yanzu sai ka dauko nan a masallacin nan an yi guraren ajiye takalma ka shigo ka ajiye takalminka a gurin da ba nan ake ajiyawa ba, kai zalunci. Ko na ba na san a mai da shi gurbinsa, ajiye komai a mahallinsa. Wanda ya kamata a girmama a girmama, wanda ya kamata a mutunta a mutunta, wanda ya kamata a gaishe shi a gaishe shi, wanda ya kamata a taimake shi a taimaka masa, wanda ma cewa za a da shi sannu a ce da shi sannu. Sai Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katiran minadh dhanni. Tun da aka ce wala tanabazu bil alqab, irin sunayen da ake cewa akwai nickname ko da ake cewa sunan banza, ka gaya mutum sunan banza ko da ana gaya masa in dai ka fahimci baya so ka faɗa, kar ka kuskura. To aka ce kuma a kiyayi zato, haka kawai karaya ina jin fawa ne da izo nan gurin bai min sallama bai fice kaza yake nufi, aka ce ka ba da uzuri kar kai zato. Kai saboda abinda malamai wannan Ibn Rajab Al-Hanbali yana da littafi sunansa Farku bainan nasihati wa ta'yir, akwai bambanci tsakanin nasiha da kuma muzantawa. Yace shi mummuni yana bada uzuri, munafiki shine yake neman kuskure. Kuma ana son ka bawa dan uwanka uzuri sau 70 a kowace rana, yayi kaza kace ina jin la'allahu kaza la'allahu kaza la'allahu kaza, domin kada ka je ka hukunci ba daidai ba. Annabi yace iyyakum wadhann fa inna dhann akdhabul hadith, shine mafi ƙaryar zance, haka kawai karaya. Sai Allah yace wala tajassasu likan asiri, kenan ka dinga bin. Akwai mutumin da fa shi haka ɗabi'a sa take, zai iya zuwa kofar gidanka ma ya dinga haka ina kasa kunne, jini ne yake a ciki a cikin gidanka ba, shiri kuke da matarka ko faɗa kuke yi da ita, an hana wannan. Kai cewa kai yanzu ko tefa ne kai yo a leda, in aka ga ka dan boye tefa nan kada wani zai dinga haka yana da haka ciwo ne, an ji mata da su ne na ruwanka, tunda ba a nuna mutum ta kaga mutum yana boye wani abu to baya san a gani. Shi yasa aka hana in kawo wani ya kawo min wasiƙa in na gama karanta ta ka karanta, saboda in ka leka wasiƙa ka sirri na ka leka sai dai ni nake karanta. Shi yasa malaman da suke magana akan adabul hakim irin su Bakar Ibn Abi Zayd ya wallafa littafi akan ladabin waya, yace baya halatta ka dau wayar wani ka bude ka bi masa sakunkunan da suke ciki, in kai masa kai masa tajassus, Allah ya hana wannan. Ko matar ka ba ce ta dau wayar ka ba, kuma kai ma ba ce ka dauta ta ba, ka ba ta izinin ta yi wayar ba, to bata da Allah. Sai dai wani abu ne ya bayyana a zahiri to sai ka dauki mataki, amma haka kawai ka dinga zato da wa kuke tata, kuma kai ita ma ta zo ta tsara maka ido tana cewa da kuke da ka shiga ban daki sai ta dawo yaka. Shi kuma tunda ba shi da gaskiya yana jin ta dawo yaka sai ya fito da tawul a guje a cikin ban wayata, to da ya san ba gaskiya a ciki. To wannan rashin gaskiyar ta ta da yake ta boye ta kubarta ba san a tona ta, domin duk wanda Allah ya rufa wa asiri ba san a tona masa asiri, wanda kuma yake ta bibiyan mutane sai ya tona musu asiri aka ce Allah sai ya mutasa al'aurar har cikin gidansa ya fallasa shi. Ba a yi wani daga cikin Annabi ya ba da labarin wani mutum ba aikin da yi ranar alkiyama, kun san me yake yi? Shi kuma wanda ya ba bashi yake rufa asiri, in dai baka bashi ka kasa biya sai ce da yaransa ku kewaye sunansa kuma kar ku tambaye shi, in ka ga na gajiya ba gajiya ba ba za ka ce ma da maganar bashi ba, haka yake ne. Amma ko ba abin da yake banda wannan, kuma ya tantance shiga wuta da aka zo lahira kawai aka ce a yi gaba da shi, mala'iku sun takume shi, Allah ya ce ku tsaya. Sai wannan ba shi ne wanda mun hana bin bashi ne yake cewa ai shiru ba kyale, inda aka ce shi ne yake to ku kyale shi, ni na fi tantanta ne wannan, ni ma na kyale shi tunda yake mutane afuwa, to shi ya bazan masa afuwa ba, ni wan Allah shi ne rabbu kuma shi ne alkarimu ko, saboda haka shi kuma ka'idar suna cewa alkarimu idza qadara afa, in dai ka zama karimi in ka samu dama afuwa kake yi, wa na kama sai wallahi ni ne kuma na kamu sai ce to je fa. To a lahira an ce akwai wanda ake wa haka yayi tiyarsa a nan duniya kamar me, amma Allah ya rufa masa asiri ba wanda ya gane, in yazo maimakon a fito a mutane su gani sai Allah ya ce yazo, aka ce sai Allah ya rufe shi da suturarsa, sai ce wane ta ubangiji na ka san lokaci ka ba ta yi kaza na sani ya Allah na kuma rufa maka asiri ce wallahi na san ka rufa mun asiri sai an gama lissafo masa su sai ce to yanda na rufa maka asiri a can ma yanzu ma na rufa maka asiri lokaci ne kawai sai ku dauka ni babban mutum ne nan kuwa rufa masa asiri aka yi duka ake son kadan a duka bibiyan juna ana son sai an tallata su sai an musu terere irin abin da mutanen mu suke cewa an wa wani tijara wani har fada yake cewa wallahi ne mai tijara ne masa wankin babban bargo wato duk abin da ku sani ba na fito da shi mutane sun sani sai ce wala yaghtab abukum ba'ba ba gulma giba kenan an hana mutum ya giba dan uwansa abinda malamai suke cewa ake nufi da giba shine zikiruka akhaka bima yakra duk abinda ka san dan uwanka baya so aka faɗa shine giba ba wai ana nufin sai ka aibata mutum ba in dai akwai wani abu da ka san wani baya son ka faɗa a kansa in ka faɗa aka ce kai giba hal yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi baytan fakarihtum ba kwa son ku ci mushi ko mushin ma musamman ma na mutum mutum da ba kwa son wannan ma ka ku yi wancan sai sai ce wattaqullaha inna allaha tawwabur rahim in kun daina kun ji tsoron Allah to Allah tawwabun ne yana karɓar tuba rahimun kuma sannan mai jinkai ne aya ta karshe da zan rufe da ita shine ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu wannan tana son ta nuna mana ba wanda yafi wani me yake sawa na fika ko kafi ne takawa kuma annabi ya ce takawa wannan attakawa ha huna ita zuci take sai dai tana akwai alamun da suke nuna takawar in kana aiki na masu takawa sai a ce a zahiri kana da takawa sai ya ce ya halicce mu ne asalin mu ɗaya ne duk wanda ka gani a nan duniyar nan babansa na farko shine annabi Adam babansa kuma ita ce Hawwa shine min zakarin wa unsa ana nufin Adam wa Hawwa su ne asalin mu shi sa idan wani ya zo ya zage ka ita kai dan suwana ne kai haka da wata matsala da shi ka ce ni kana annabi ne kowa kai ƙarya ba kowa dukan annabi Adamu ne ko ba haka bane shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu fifiko tsakanin balarabe da ba'ajale babu fifiko tsakanin baki da fari kullukum li adama wa adamu min turab dukkaninku daga adam kuke annabi adam ma shi ma da kasa aka yi shi kada wani ya zo ya muzanta wani da asalinsa duk da malamai suna cewa wannan ayat tana nuna mana cewar watan ana akwai abubuwa da yawa da ake son a yi la'akari da su a wajen mu'amala in ka ga mutum yana da wasu miyagun ɗabi'u yana da wasu miyagun halaye to ko da can asalinsa annabi adam ne to bayan an baro annabi adam an yi tafiya a cikin asalinsa akwai wasu masu matsala wataƙila daga nan ya kwaso ba daga annabi adam ba domin annabi adam babu matsala ta tare da shi kuma sannan duk wanda a zuriyarsa akwai wasu mutanen kirki to ba su ne marasa kirkin ba a gonin wani ya dosana wani kuma yakan koya a gari shi sa aka hana zama gurin mutanen da ba na kirki ba ana son a zauna gurin mutanen kirki a dinga mu'amala da mutanen kirki kada ka yadda a yi maka shaidar abokanka da ba na kirki ba ne in kana da abokai waɗanda ba na kirki ba yi ƙoƙarin ka canja ko kuma su su zama na kirkin ku ci gaba da mu'amala in ba su canja ba abinda za ka yi musu ko kai musu nasiha ko kuma ai mu'amala wacce take ba za ka saci ɗabi'unsu ba Allahu a'lam wa sallallahu wa sallam baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in sai ku yi hakuri na dan ja muku lokaci
mala Allah ya sa ka da alkhairi kuma Allah ya sa a cikin mizani ranar alkiyama wannan na daga cikin hikimar da ya sa muke gayyatar malamanmu da mun su zo su sa mana albarka babu shakka a cikin wa'azuzzukansu akwai darussa akwai gogewa akwai abubuwa da za mu karu da su masu ɗimbin yawa ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi kuma alhamdulillah mun ji nasihohin nan daga malam Allah ya ba mu ikon aiki da su musamman yadda mutum zai mu'amala da wannan zamani da wannan fitintunu wanda suka yi mana yawa. Babban darasi da mala ya karantar da mu wanda ba za mu manta da shi ba shine lalle al-ilmu bil naqli la bil nazari. Mu yi kokari mu koyi karatu a hannun malamai, ba da littafi ba, ba da shishige ake zama malami ba. Kuma ba haka ba mutum zai ta faɗa fitintunu kamar yadda ake fama da su yau da kullum. Waɗansu kuma malaman Allah ta'ala ya jarrabe su da irin abubuwan da malam yake faɗa, faɗin abubuwan da ba su ya kamata a shagaltar da al'umma da su ba, amma sai ga an shagaltar da al'umma da su, su ake ta karantarwa wanda ba su da wani amfani. Alhamdulillah yanzu kuma muna tare da iyayenmu, akwai Ash-Sheikh Mahmud yana tare da mu a wannan guri, babban malami ne kuma dattijo, ɗaya daga cikin ainihin iyayenmu. Ba mu sani ba a matsayin su na manya kuma iyaye waɗanda suka ga jiya suka ga yau, kuma ake fatan za su ga gobe insha Allah. Kila suna da wata kalma ta nasiha da za su gabatar mana. Ubangiji Allah ya ƙara rayuwarsu albarka, Allah kuma ya ahsana Allahu khatimatahum, Allah ya kyautata ƙarshen. Almin nasiha suka fi mahalana wani kalma. Aikyo ma jazakum Allah khairan. To alhamdulillah insha Allah wani lokaci ya ce zai gabatar da tsalle. Ga kuma shi ma samahatul walid Malam Jibril majidi Allah ya saka kai ɗaya daga cikin iyayenmu a cikin wannan tafiya ta addini. Ban sani ba shi ma akwai kalma ɗaya ko biyu da zai jefa mana. Ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi, Allah kuma ya kyautata ƙarshe. Ale na kujeran
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الكريم ما يحق ان وام سن السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ban fiye san a matsayina na garbi malamai sun yi magana kuma a ce yanzu in ci wani abu dukan na ɓata abinda suka faɗa. Wataƙila hadai sai dai in ce shi wannan malam na zushi inuwa Allah ya saka mashi da alkhairi. Akwai wasu kalmomi na Hausawa kuma irin wannan kalmomi ko ko maganganun da ya zuba mana na ilimi Bahaushe na cewa idan kunne ya je a'a kai mun je wa'azi haɗe har da kai ko Malam Sani Yusuf Kula ya ce an ce in kunne ya ji jiki ya tsira ya ce a'a wasu Hausa an san ce idan kunne ya ji zuciya ta ƙudurce haɓa ta aikata jiki zai tsira. Yanzu dai kunnuwan mutum ji shauda zuciyar ta ƙudurce haɓa kuma ta aikata, tabbas idan muka wannan za mu tsira jikinmu zai tsira. Allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya karantar da mu, sannan kuma magana tsoron Allah da malam ya ɗan ana ishara a suratul hujurati cewa wattaqullaha. Idan muka duba cikin wannan littafi na Allah al-Qur'ani za mu ji duk inda za a ambaci an aljanna ya ce inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im, inna lilmuttaqina fi jannatin wa nahar. Aljannan nan gaba ɗaya an yi ta ne don masu jin tsoron Allah, kuma ƴaƴan annabi Adam akwai nagari akwai kishiyar nagari ko shi nagari yana cewa da wanda ba nagarin ba abin ba faɗa ba ne ba a inna ma taqabbalallahu minal muttaqina, sai Allah yana karɓar ibada ne daga wajen masu jin tsoronsa. Misali ke ganin sinadarin karɓar ibada shi ne tsoron Allah. Ko wannan halin da muke ciki na rayuwa yanzu da muke ta addu'a Allah shi yayi mana abin da ya dame mu dinnan to koran Allah shine zai zama sanadin da Allah zai karba addu'ar ta mu da muke ke wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladhina yakfuruna an ibadati idan ita addu'a kanta ibada ce to hanyar da Allah yake karbar ibada kuma shine koran Allah to Allah ya sa mu a cikin masu jin tsoron sa Allah ya saka wannan harkashi da wannan muhadara ko lacca Allah ya saka kowa da alkhairi da wanda suka gabatar da mu da Allah ya kaddara muka zo muka amfanu da wannan bawan Allah wanda kusan shekara 40 kenan kamar ya ma fi 40 ina ba da gudunmuwa ta hanyar wa'azi a addinin musulunci in muna zuwa yawo gari gari tare mu je mu kwana ɗaki ɗaya sai dai ni abin da ban sani ba ban san dalilin da ya sa har yanzu gashin sa baki ne wani na iya ga min sirri ba saman da sirri ba ne to kar daina cika ku da zancen da ba zai amfanar da ku ba Allah ya mana gamu da katar ya mana jagora ya ba mu dacewa ya Allah ya raya mu ya fahimtar da mu sunnar manzansa ya kuma raya mu akan sunnar manzansa Allah ya karɓi mu kuma muna matsayin masu bin sunnar manzansa kai ran tashi ne a kiyama ma Allah ya tada mu cikin jama'ar ahli sunna wal jama'a subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi
ala Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ubangiji ya mai da su gida lafiya akwai takarda da ake rabawa yanzu wadda da yawa daga cikin mu akwai kungiyar da muka sani ta al-ihsana a nan unguwar wadda take kokari wajen ciyarwa duk shekara da azumi na ayyukan alkhairi taimakon waɗanda ba su da shi ciyarwa a wajen su masallatai to wannan takarda an samar da ita don samar da adireshin ta da kuma account na bankin da kake da shi kuma da yawa sun shaida sun ga yanayin ayyukanta a lokacin azumi irin gudunmuwar da suke yi da ciyarwa a wasu masallatai ana fatan waɗanda za su iya taimakawa ta hanyar lambar wannan account ko kuma gayyatar wasu ko da kayan abinci ga lambobin waɗanda za su nema ubangiji Allah ya saka musu da alkhairi kuma babu dai wata tambaya da aka rubuto sai wata guda ɗaya amma kuma na ga kamar ba tambaya ba ce kamar suna cewa ne bayan sun ce Allah mai da malam gida lafiya wai sun ce ba ma samun malam ba ma samun karatunka wato ko na alkur'ani ne a Facebook sati biyu to ban san ko malam yana karatu a Facebook ko a radio suke nufi ban sani ba a Facebook ne? To shi ne ce tambaya kwa sati biyu ke na malam bai ba? Ba sa ba ne ko? Malam ne shi ne?
Ina gaba sun ɗan samu matsalar network ne da yake 'yan kwanakin da ana ɗan samun matsalar network kusan sati biyu an samu ɗan matsalar network gaskiya shi sa ba su amma sun an ɗauka ɗin ana yi yawanci network ɗin ne sai ya ɗauki sai ya zama to babu kiliya amma za ku iya shiga mawuƙin Africa TV 3 an fuka rubuta tsangayar karatun Alkur'ani so za ku ganshi gabaki ɗaya ko na wannan satin ma wanda yake gida ma zai iya gani live wanda ko bayan an gama ba zai iya abin nan ɗinsa kuma wancan ɗin ma ina jin daga baya suna ƙoƙarin ko za su karɓi na Africa TV ɗin ne su ɗora saboda tunda wasu mutane suna bi wasu sukan zauna a gida su buɗe wanda ba za su iya zuwa ba amma dai ana yi kawai matsalar network ce kun sai da yanayin network ɗin namu ne su ma Africa TV ɗin ne su suna da kayan aiki ne sosai wanda yake ba su cika samun matsalar ba kamar yadda masu yin amfani da wayoyi irin naku suke samu amma dai ana yin karatun dina akai wannan uzurin ne kawai
Allah ga shi kenan ba wata tambaya kuma da ƙarshe muna roƙon malam insha Allah nan gaba duk sanda muka sake samun bukatuwarsa da zai amsa kiran mu banji da Allah mai da shi gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh